Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 31 ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanni mu ga kanun labarai.
To baba, hukumar lafiya ta duniya ta gargadin cewa sama da mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci ta ba su gadi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkabo makamai masu linzami na farko da ta taba yi. A jiya Talata ne wata kotun soja a Sudan ta Kudu ta fara shari'a wasu mutane 20 da aka zarga da laifukan kisa da na fyaɗe.
To ko bayan kun gama jin labaran, za ku ji cewar shugaban Ghana Nana Akufo Addo ya kai ziyara a ƙasar Niger a jiya Talata.
Mu'amala tsakanin al'ummomin Ghana da ƙasar Niger wani abu ne da shugaba Nana Akufo Addo ya yaba da ita, wanda a cewarsa wani abu ne da ya samo asali daga kyakkyawar hulɗar da shugabannin farkon waɗannan ƙasashe suka ƙulla da junansu akan yarda da amana.
To bayan haka kuma za ku ji sharhin Imradu Abubakar game da wannan ziyaran. Muna da kuma rahoto akan kokawa da musulmin Najeriya suka yi akan tsadar kuɗin jirgi zuwa ƙasa mai tsarki. Akwai kuma karatun Alƙur'ani mai girma, sannan kuma akwai shirin demokradiyya, amma duk sai kun ci labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadin cewa sama da mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari, kuma tana kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasashe. Yau ranar 31 ga watan Mayu rana ce da aka keɓe domin yaƙi da shan taba sigari a duniya. Saboda haka hukumar lafiya ta duniya ta yi kira ga gwamnatoci da su ɗauki ƙwaƙƙwaran matakan shawo kan matsalar shan taba sigari domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin ƙasashen. Hukumar WHO wadda ta bayyana taba sigari a matsayin barazana ga ci gaba, baya ga kashe sama da mutane miliyan 7 a duk shekara, wani kiyasi da aka yi ya nuna cewa kowace shekara taba tana cin kuɗi dala triliyan 1.4. Duk da matakan shawo kan matsalar taba sigari, rahoton da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na yawan mutanen da suke mutuwa daga cututtukan da suka shafi tabar sigari, yawancin mutanen da suka dade ne suna shan tabar, kuma zai dauki lokaci kafin matakan su fara aiki.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce jama'ar Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙarin zafafa bincike kan zargin katsalanda da Moscow ta yi a zaben Amurka wadda aka yi a bara, wanda ya ce 'yan hamayyar jam'iyyar Democrat ne suke fakewa da hakan domin su bayyana faduwarsu a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi. A furucinsa jiya Talata kan kafar Twitter, Trump ya ce bayanai kan binciken dangantakan tsakanin kwamitin kamfen ɗinsa da jami'an Rasha da zummar taimaka masa ya ci zaɓe yanzu ya mamaye kafofin yaɗa labaran ƙarya, kalaman da yake amfani da su kenan wajen kiran kafofin yaɗa labaran Amurka. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wacce Trump ya kada a zaɓen, ta ɗaura laifi akan na faduwarta akan katsalanda da Rasha ta yi a zaɓen. Ma'aikatar shari'ar gwamnatin Trump ce ta naɗa mai bincike na musamman wanda zai binciki ko akwai alaka tsakanin kwamitin zaɓen Trump ɗin da ƙasar Rasha. Yawancin kwamitocin da ke binciken akan wannan batu suna ci gaba da aikinsu domin zaƙulo gaskiya.
To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkabo makamai masu linzami na farko da ta taɓa yi. A gwajin da ma'aikatar ta yi na jiya Talata ta harba wasu makamai masu linzami biyu. Na farkon an harba makami mai linzami mai cin dogon zango daga wani ƙaramin tsibiri a yankin Pacific. Na biyun kuma an harba shi ne daga sansanin mayakan sama na Bandberg da ke jihar California. An samu nasarar daƙile makaman da aka harba biyu. shi kuma na biyu, shi kuma na farkon an kakkabo shi ne a sararin samaniya ta saman teku. Jami'an Pentagon su kwatanta gwajin da cewa tamkar harsashi ne aka harba ya harbo wani harsashin. An dai kirkiro wannan fasaha ne domin ta kare kasar Amurka daga barazanar Koriya ta Arewa na kaiwa Amurkan hari da makamai masu linzami. Tun farko a jiya Talata ne Koriya ta Arewar ta ayyana samun nasarar gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan.
A jiya Talata ne wata kotun soja a Sudan ta Kudu ta fara shari'ar wasu mutane 20 wanda aka zarga da laifin kisa da fyaɗe da wani harin da aka kai akan wasu masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa a shekara da ta gabata. An gurfanar da sojoji 13 daga cikin waɗanda ake zargin a gaban kotun. Baki ɗayansu dai suna sanye da kayan soji domin su saurari laifukan da ake tuhumarsu da su, wanda suka haɗa da kisan kai da fyaɗe da gallazawa da kuma satar kayayyaki lokacin da aka kai hari a watan Yuli da ya gabata kan wani otal a babban birnin Sudan ta Kudu. Babban sojan lauyan gwamnati babban lauyan sojojin mai gabatar da ƙara ya ce duk wanda aka samu da laifi zai iya fuskantar hukuncin kisa. An dai fara shari'an ne a sansanin soja na Giyada da ke a birnin Juba. Hudu daga cikin waɗanda aka zarga suna sanye da kayan sojojin da ke gadin shugaban ƙasa ne. Mai gabatar da ƙara Kanal Abubakar Ramdan ya nemi manajan otal ɗin da aka kai harin ya bayyana abin da ya faru a ranar 11 ga watan Yulin. Michael Woodward ya ce sojoji 50 zuwa 100 ne cikin motoci irin na yaƙi suka karya kofar otal ɗin kuma suka shiga bayan da suka fi ƙarfin masu tsaro otal ɗin.
Daga ƙarshe babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci gwamnatin Donald Trump da kada ta fice da yarjejeniyar sauyin yanayin da aka cimma ta Paris. Yana mai cewa yarjejeniyar na da muhimmanci ga tattalin arzikin Amurka da tsaranta. Da yake magana gaban wasu ɗaliban jami'ar New York, Guterres ya nemi wannan bukata ne ga gwamnatin Amurka, wanda ya ce nan gaba za a san shawarar da Amurka za ta yanke ko ta fice ko kuma ta ci gaba da kasancewa cikin yarjejeniyar da aka kulla tun a shekara ta 2015. Guterres, ƙwararren ɗan siyasa kuma ma'aikacin diplomasiya, ya ce yana magana da gwamnatin Amurka da 'yan majalisu domin shawo kansu wajen nuna musu wannan abu ne mai muhimmanci ga Amurka idan ta kasance cikin yarjejeniyar, wadda ake ganin za ta rage ɗumamar yanayi zuwa yadda ya kamata ta kasance. A lokacin da Guterres ke jawabin, ya ce shaidar da zan bayar a yau ita ce matuƙan muhimmancinta ne ya sa ƙasashen duniya suka samar da yarjejeniyar sauyin yanayin ta Paris, kuma muna ƙoƙarin ganin ta samu nasara. Ya ce babu juyayi kan ilimin kimiyya, yanzu haka ana ganin illar ɗumamar yanayi a duk faɗin duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya kaiwa takwararsa na Jamhuriyar Nijar Isuhu Mamman ziyarar aiki a jiya Talata, inda shugabannin biyu suka tattauna akan batutuwa da dama har da batun tsaro. Ga Suleiman Muni Barma daga birnin Yamai.
Ghana da Jamhuriyar Nijar dukkan su na da arzikin ƙarƙashin ƙasa waɗanda a can baya suke dogaro a kansa domin samar wa kansu kuɗaɗen shiga, sai dai aka waye gari darajar ma'adanai ta yi mummunar faɗuwa a kasuwannin duniya. Sabilin haka tawagogin ƙasashen biyu a yayin ziyararta Nana Akufo-Addo suka jajanta wa juna a kan wannan matsala kafin su kai ga tunanin hanyoyin da za su ɓullo wa wannan lamari. Da yake amsa tambayar 'yan jarida game da rashin ganin sojojin Ghana cikin rundunonin ƙasashen yankin Sahel masu yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci, Nana Akufo-Addo ya bayyana cewa
no specific demand has been made of Ghanaian troops to be part of the contingent.
Ba wanda ya taba tuntubar mu da irin wannan bukata ba ma cikin yankin Sahel, amma kuma dukkan abin da ya shafi kasashen yankin ya shafi ne. Sojojin Ghana sun taka rawar gani a Cote d'Ivoire, Sierra Leone, Liberia, yau kuma muna cikin rundunar MINUSMA a ƙasar Mali. Harkar nan yau ga ɗan uwanka ne gobe gare ka, kamar yadda ake cewa ne idan gemun ɗan uwanka kama da wuta shafawa na kaiwa. Saboda haka shirye muke kama a lokacin ta'addanci tun bai kai gare mu ba.
Today is here, tomorrow is somewhere else, we all know that.
Isu Muhammadu na Niger da Nana Akufo-Addo na Ghana na daga cikin shugabannin da takwarorinsu na ECOWAS suka dora wa nauyin tafiyar da harkokin bullo da kudaden bai daya. Saboda haka shugaban kasar Niger ya ce tafiya ta yi nisa wajen tabbatuwar wannan yunkuri, kuma kai tsaye kasashen yankin za su jingine kudadensu domin koma hada-hada da kudaden na ECO kamar yadda aka kudurta a shekarar 2020. Aiki ne mai kamar wuya amma ba fashi, saboda haka nan ba da jimawa ba. Kasashen ECOWAS za su gudanar da taro a Ghana domin yin bitar nazarin kwamitin ta.
On doit aller vers la monnaie unique d'ici 2020.
Mu'amala tsakanin al'ummomin Ghana da kasar Niger wani abu ne da shugaba Nana Akufo-Addo ya yaba da ita, wanda a cewar sa wani abu ne da ya samo asali daga kyakkyawar hulɗar da shugabannin farkon waɗannan kasashe suka kulla da junansu akan yarda da amana.
Before we became independent nations, we had strong relations between our two peoples. In Ghana, everybody from Niger is known as a Zamrama person.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To ko shin akwai wani bambanci a wannan ziyara da shugaban Ghana ya kai a kasar Niger da sauran irin ziyara da yake yi zuwa kasashen yammacin Afirka? Tambaya kenan da na yi wa Imran Abubakar mai inkiya Malam Bawa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum.
To bari mu faɗa maka gaskiya, wato idan ka kalli al'ummar Niger mazauna nan Ghana, wani sai ce gaba ɗaya ma Niger, gaba ɗaya Niger ta tattaro kawai ta komo Ghana. To saboda haka ai kaga idan ya je aka ƙarfafa danko na abin nan cinikayya da zumunci da matakan tsaro da shauransu, duka ƙasashen nan biyu za su amfana. Domin akwai 'yan Niger mazauna Ghana Malam Bila Adadin sunan dai.
To bari mu duba maganar da aka tuntube shi shugaban kasar Ghana, shine sojojin hadaka na yammacin Afirka da suka je suka taimaka ma yankunan Sahel suka yaki 'yan ta'adda, Ghana bata shiga ciki ba. To kana ganin za a iya cewa Ghana ta nade kafafunta ko ta nade hannunta ta zauna ne ta zuba ma 'yan uwanta ido ko da faru?
A'a, ko kadan kaga wannan al'amari da yake ya shafi magana ce tsakanin kasa da kasa. Wannan Sahel akwai wanda yake ɗan tawaye a cikin ƙasa ne suke wannan tawaye. To kaga ai mutumin ba sai ka yi taka tsantsan, kuma kada ka manta shi wannan sabon shugaban ƙasa bai daidai da hawa karar mulki ba. Ya kamata ya karbi shawarwari masu amfani ƙwarai da gaske, bai kamata kai tsaye kawai ya kutsa kai don kuɗin mulki ba. So ina ganin matakan da ya ɗauka, kaga sannu a hankali, yana fahimtar komai sannu a hankali. Wannan shine abin da ya fi dacewa.
To sai dai an ɗora musu nauyin ƙoƙarin hanyoyi da za a bullo a fara aiwatar da shirin cin kuɗi na bai ɗaya a yammacin Afirka. Ya kaga wannan abin da aka daɗe shekara da shekaru ba a yi ba, kana ganin su waɗannan shugabannin guda biyu za su iya yin wani abu?
Dama ai wannan abin akwai buƙatar a samu gugaggu ƙwararru wanda suka fi sha'anin kuɗi, wanda suka sun daɗe suna mu'amala suna ta'ammali da kuɗi. Ina jin in an yi haka abu ne mai wuya, to amma kuma idan an sa ƙaimi za a samu nasara yadda ake so.
To a gaida Malam Bawa. A ƙasar Najeriya kuma musulmin ƙasar ne ke ci gaba da kokawa akan tsadar kuɗin jirgi zuwa Hajji na wannan shekara, biyo bayan wata sanarwar naira miliyan 1,500 na kuɗin jirgi da hukumar aikin hajjin ta yi. Ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto akan haka.
A wannan karon dai babu zancen biyan babbar kujera ko kuma ƙarama, gaba ɗaya lamarin guda ne. Shugaban kamfanin Shukura Bread a jihar Niger Alhaji Lawali Muhammad Shukura ga abin da yake cewa.
Gaskiya tsakani da Allah ra'ayin mu wannan farashi yayi yawa, kuma ya kamata a tausaya. A dibi wannan aiki ne na addini, yana daga cikin shika-shikan musulunci da Allah ya jauta mu al'ummar musulmi. Don haka wannan kuɗi miliyan 1,500 da wasu ɗan ɗaruruwa a sama yayi yawa. Ya kamata gwamnatin tarayya ta tausaya ita hukumar Alhazai, kuma ta dubi halin da ƙasar take ciki da halin da jama'a suke ciki.
A yanzu dai hukumar jin daɗin Alhazan ta bayar da wa'adin nan da mako ɗaya mai zuwa da kowane maniyaci da ya fara ba da kuɗin ajiya da ya cika sauran ko kuma ya ji asalansa Na yi kokarin jin ta bakin jami'an hukumar alhazan Najeriya da ke Abuja, amma lamarin ya faskara. To sai dai ga abin da shugaban hukumar alhazan jihar Niger, Alhaji Idris Adamu, ke cewa.
In ka duba wasu wurare da yawa kamar alal misali a bara, gwamnatin tarayya sun ba da alhazai. Kowane alhaji ya samu saukin dala, an ba su akan naira 199, amma bana gwamnati ta daga hannunta. Ta ce daga 365 ta iya kokari za ta ba da shi akan 305. Kaga an samu wajen kusan ƙarin 100 da wani abu a nan ma kawai.
Ko baya ga ƙarin kuɗin kujerar dai, a yanzu kuɗin guziri ya koma dala Amurka 800 a maimakon dala 1,000 ko kuma dala 1,500 a baya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru ba tsari. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 kenan da minti 16 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau.
Cikin shirin me yasa Donald Trump ya kasa hana bincike kan zargin hada baki da Rasha a zaben Amurka da ya gabata? Amma Najeriya sa baki zai dakatar da bincike kamar yadda aka gani a Kano? Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kusan ana kallon shugaban Amurka a zaman wadda ke mulkin duniya saboda ƙarfin ƙasar da kurjininta da ƙimata a idon duniya. Amma duk da wannan ƙarfin shugabanta Donald Trump ya kasa dakatar da bincike da hukumomin ƙasar suke gudanarwa dangane da zargin da ake yi wa kwamitin yaƙin neman zaɓensa cewa ya haɗa baki da ƙasar Rasha wajen yin katsalandan a zaɓen na Amurka. Duk da cewa Mr. Trump ya kori daraktan hukumar FBI James Comey, maimakon binciken ya lafa, yanzu ne ma binciken ya ƙara ƙarfi. Saɓani abin da yake faruwa a ƙasashe kamar Najeriya. Wannan shiri ba batun ko mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya yi laifi ko bai yi laifi ba ne, a'a, amma me yasa sa baki yasa aka dakatar da binciken maimakon a bi tsari da ƙa'ida? Abinda kuma na tambayi mai fashin baki Shehu Yusuf Kura kenan.
Ita Amurka ƙasa ce da aka shimfiɗa ta ake tafiyar da ita akan ƙa'idoji da dokoki. A nan ƙasar babu mutumin da ya fi doka. Ta ga daga mai na ka faɗa duniya ba mai iko da tasiri da kwarjinin shugaban Amurka. Kuma ga abin da ya yi da niyyar ya dakushe wannan bincike da aka fara masa ko kuma aka daɗe ana yi masa. Amma tunda yake ƙa'ida ta ba da dama da FBI ta yi wannan bincike, kuma dole ne FBI ta kammala wannan bincike, dole ne sai an yi wannan bincike. Ko Donald Trump yana so, ko Donald Trump baya so, dole ne a yi. Kuma wannan abin haka ƙasarsu ta taso lokacin da Richard Nixon shi ma ya so ya dakushe wani bincike irin wannan da ake yi masa. Ai kaga shi ma ya kori mai binciken, ya kori Attorney General din ma, ya kori Solicitor General din ma, amma duk a banza. Sai da aka yi wannan bincike kuma shi ne ma ya haddasa barinsa mulki. To amma a Najeriya sahabu, ai kai ka sani, su 'yan Najeriya sun sani, ba ƙasa ce da muke bin ƙa'ida da doka ba. Yau wani zai iya tashi ya yi wa gwamna Ganduje magana ya ce ka daina binciken nan, dole ya daina. Wani zai iya tashi da sunan sarkin Kano ya yi wa gwamna magana a daina abin nan, dole a daina. Saboda ba a kan ƙa'ida dama aka saka abin ba. Dokar da ta ce a yi binciken, idan da za a bi ta a yi binciken, kuma inda akwai dalilin yin binciken, da inda an yi binciken da shi kansa sarkin an fito an ba da sanarwa cewa a binciken nan da aka yi ba a samu sarki da laifi ba, don haka sarki ya ci gaba da zin sarautarsa da kwarjininsa da kimarsa da komai. Amma yanzu waɗannan abubuwan da aka yi, ai kaga yanzu ko da a nan Robert Mueller idan ya samu Donald Trump da laifi ko campaign ɗinsa da laifi, Amurka sun san ƙa'ida aka bi, gaskiya aka bi. Amma a Najeriya babu wata bincike da za a yi wanda za a ce an yi ta akan gaskiya, domin wani yana iya sa baki a hana, ko kuma wani yana iya sa baki a yi, ko kuma wani yana iya sa baki a bari, domin ba ƙa'ida ce, ba ƙasa ce da take bin dokoki ba. Wannan ita ce magana ta gaskiya a sahabu.
Me haka ke nufi idan ƙasa ba mai bin dokoki ba ce?
to shine ake ta samun ai matsala. Yanzu in ka dauka dukkanin kasashe masu tasowa irin namu na Afirka da na kasashen Larabawa da na kasashen Urba wato Latin America din nan, ai kaga shugabannin su ake girmamawa kawai, ba hukumomin su ba. Dan haka Saddam Hussein yi mugun karfin da duk kasar ba mai iya kalubalantar sa. Dan haka Gaddafi yi karfin da duk kasar ba mai iya kalubalantar sa. Dan haka Mubarak yi karfin da duk kasar ba mai iya kalubalantar sa, domin hukumomi a kasar, wato institutions a kasar, ba su da karfi. Mutum ne yake da karfi.
To alamar cewa kasar a da akwai wannan tafarki na bin doka da mutunta tsari. Ina aka saki hanya?
Sojoji. Kaga ai Audu ba kwasoje ne. Amma a lokacin nan famanin secretaries da sauran ma'aikatan gwamnati da suke aiki gadansu suka yi daga Turawa da 'yan siyasa irin su Sardauna. Abun nan da Audu Bakwa ya yi wa kukunsa, abubuwan da Sardauna ya ringa yi kenan. Allah ya ji kan da soki, yana gaya mun baki da baki, ya ce idan Sardauna baya so ya yi abu, amma ka'ida ta sa shi dole ya yi, kuma ya san ka'idan nan da ya daice. A cikin file ɗin da zai minitin sai ya ce reluctantly approved. Wato na yi yadda amma ba da san raina ba, domin ya san wannan abun zai wa jam'iyyarsa illa. Amma duk da zai wa jam'iyyarsa illa, ba zai ki amincewa gwamnati ta yi ba, domin shi ne ka'ida. Amma a yau a nan kasar ko kuma a Najeriya babu gwamnan da zai ga wani abu zai cutar da jam'iyyarsa, amma ya san alheri ne ga kasar da jihar, kuma yadda a yi wannan abu.
Ana iya kallon abin da ya faru a majalisar dattijai a zaman irin cewa karfa ake yi ba tsarin doka da oda ake bi ba, misali batun dakatar da Ali Ndume. Wannan ya kama da irin waɗannan abubuwa da muke magana?
Shi ne nake ja maka cewa ita hukumar yanzu, misali in ka ɗauki shi Ndume, ai magana ita gaskiya. Magana ce wanda ya ce na ga kaza a jarida, kuma a nan ƙasar kamar yadda nake gaya maka, Washington Post ko yau ta buga sabon labari game da surukin Donald Trump. Amma babu wanda ya ce dan me wani ɗan siyasa zai yi amfani da abin da jaridar Washington Post ta buga domin ya yi magana a zauren majalisa, wanda a ka'idar doka duk abin da ka faɗa a zauren majalisa ba mai ikon hukunta ka, domin wannan an baka kariya ta musamman. Amma tun da yake abun ba san ba dan Allah ake ba, ba dan san al'ummar kasa ake ba, ba dan ka'ida ake bi ba, ai kaga an yi masa hukuncin da wasu suna ganin ma ya wuce makadi, ya wuce hankali. Ma'ana dai ita ce har yanzu majalisunmu na tarayya da na wakilai da na dattijai ba su kafu akan ginshikin tafiyar da majalisa kamar yadda ya kamata ba. Dan haka ne babu wanda ya isa yi wani abu a majalisa ba tare da abin da shugaban majalisa yake so ba. Yau idan Saraki ya yarda da abin da ya yi, ba wanda zai dakatar da shi. Amma in bai yarda da abin da ya yi, ba za a dakatar da shi.
Shehu Ɗazu, ka taɓa maganar cewa akwai hukumomi saɓanin Najeriya da Amurka, akwai hukumomi da suke aiki Najeriya ko babu. Amma akwai waɗanda su gaya maka cewa al'adu sun bambanta. Wannan sa baki da ake al'adarmu ce ana iya sa baki.
A al'ada akwai ta, idan misali a kana'a irin ta Hausa, ai Sardauna babban mutum ne, amma permanent secretary ɗin su zai gaya masa ya ce a ranka da kaza ba daidai bane, ai wannan ba rashin girmamawa bane.
Okay.
Babu wanda, babu mutumin da yafi kowa a duniya tunda Allah ya halicci duniya har ƙarshen ta kamar manzo. Amma manzo ma ina shawara da sahabbansa, domin ai shawara wani abu ce, kuma idan babu ka'ida da shawara, babu yadda za a yi shugaba ya san wane ne mutumin kirki a cikin mutanen da yake aiki da su.
To amma abin nufi da na tambayka batun al'ada ita ce cewa ai al'adunmu sun yarda da sulhu da sauransu, wataƙila sa baki da manya suka yi gwamna aka dakatar da bincike da ake kan sarki, ai wannan al'adarmu ce, saboda ka Turawa al'adarsu daban, mu kuma baƙaƙin fata al'adunmu daban.
To zan baka labari. A lokacin mulkin Turawa ɗin da ake cewa Turawa al'adarmu daban, ko kuma Sardauna bai kafa kwamiti a binciki sarkin Kano Sunusi ba? Aka samu sarkin Kano Muhammadu Sunusi khalifa da laifi, kuma aka cire shi. A lokacin nan ba wanda ya isa roƙon wa Sunusi alfarma ne Sardauna ya kyale shi. Ba a naɗawa sarkin Zazzau Aminu kwamiti ba ya bincike shi. Aka bincike shi a lokacin nan yana iyan Zazzau, aka ga bai laifi ba, kuma aka kyale shi, kuma darajarsa ta karu har izo yi sarkin Zazzau daga baya. Me isa a lokacin Adamu Alero aka kafa kwamiti ya binciki sarkin Gwandu Mustapha Haruna Jakolo, aka same shi da laifi, kuma aka cire shi daga sarauta? Sahabu, siyasa ce. In ana so a yi zance na gaskiya, kowa ya san abin da ya kamata a yi.
Hey.
Abubuwan nan ana yin su a baya. Amma a ce wai al'ada ce za ta sa ka ga rashin ka'ida kuma ka kauda kai kamar inda na gaya maka me Isa Buhari bai magana ba, me Isa Buhari bai ce kada a yi binciken ba, me Isa Buhari ya ja bakinsa ya yi shiru. Ai, saboda yana so ne a tabbatar da gaskiya da riƙon amana, kuma ya tabbata abin da yake faɗa wa mutane lokacin da yaƙin neman zaɓe shi yake yi a cikin gwamnatinsa. Amma idan zai ce saboda sunu Islami da sunu ɗan APC ne, saboda haka a gama a daina bincike kada a tozarta shi ko kada, to bai taimake shi ba, bai taimaki masarautar Kano ba, bai taimaki kuma gwamna Ganduje ba. Domin kamar yadda na gaya maka yanzu, ko ka mutu ka farko, akwai waɗanda za su yarda cewa an yi wannan almubazzarancin, tunda ai ita gwamnatin ce ta ce an yi. Ita ce ta buɗe bakinta ta ce ga abin da sarkin Kano ya yi, kuma don haka take bincike a kansa. To yanzu bincike ta yi ta gano bai yi ba, ta ki faɗa, ko ku bincike ta yi ta gano ya yi kuma ta danne. Har yanzu wannan abin yana nan a wuyan Ganduje, in ba fitowa yi ya ce mun yi bincike, mai martaba sarki Allah ya ƙara ma lafiya, ba ka da laifi, ka ci gaba da sarautarka ba. To har yanzu tula bai rabu da kalaya ba.
Masaro baki ɗaya kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na makon nan, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Chibahiro Dedone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla, yanzu kan ga karatun Alkur'ani mai girma.
Sunana Ajilatu Useni. Nun sadaka kasan kamaru, zan kawo muku suratul munafiqun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Idza ja'a al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, wallahu yashhadu innal munafiquna laqajuhu. Ittahu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, إنه ساء ما كانوا يأمنوا ذلك بأنه آمنوا ثم قفه وطبي على قلوبهم هم لا يقفهم. وإذا رأيت تودبك أبشاهم وإن يقولوا تسمى لقوله كأنه سب مصدق يحسبون كل شيء عليه هم العدو فازوهم قاتلهم الله أنا ينفقوا.
صدق الله العظيم. ينذكم على بلاء تقيتشي.
A takaice, babba, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari, kuma tana kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasashe. Yau ranar 31 ga watan Mayu rana ce da aka keɓe domin yaƙi da shan taba sigari a duniya. Saboda haka, hukumar lafiya ta duniya ta yi kira gwamnatoci da su ɗauki ƙwararren matakan shawo kan matsalar shan tabar domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin ƙasashen. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargin katsalandan da Moscow ta yi a zaben Amurka da aka yi bara, wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar Democrat ne suke fakewa da haka domin su bayyana faɗuwar zaben shugaban ƙasar da suka yi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkaɓo makamai masu linzami na farko da ta taɓa yi. A gwajin da ma'aikatar ta yi na jiya Talata, ta harba wasu makamai masu linzami biyu. Na farkon an harba makami mai linzami mai cin dogon zango daga wani ƙaramin tsibiri a yankin Pacific. Na biyun kuma an harba shi daga sansanin mayakan sama na Bundaberg da ke jihar California. A jiya Talata ne wata kotun soja a Sudan ta Kudu ta fara shari'ar wasu mutane 20 da aka zarga da laifukan kisa da fyaɗe a wani hali da aka kai kan wasu masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa a shekarar da ta gabata. An gurfanar da sojoji 13 daga cikin waɗanda ake zargin gaban kotu, baki ɗayan sanye da kayan soja.
To duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci, sai da hantsi za ku ji mu ɗauki da wasu wato shirye-shiryen namu. Kafin mu yi sallama da ku, za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga Hajiya Kande da ɗanta Sule Alimuntari, wato shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan na duniya, sai kuma ƙanwanta Hajiya Fauziya game da rasuwar mahaifin Sule Muntari, Alhaji Muniru Muntari, sarkin zangon Tafo Kufreduwa a Ghana, da aka yi jana'izarsa jiya Talata. Allah ƙara haƙuri ya ƙayyaji kanshi. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da kuma wanda ya bada umarni Malam Sidi, sai kuma wato Mr. Jimmy kenan shi ne injiniyanmu na wannan lokaci, Baba Yakubu Makiri ke sallama, a huta lafiya.